بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم محمد بن عبد الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعه إلى يوم الدين. وأنا مسلمي gaisuwa ta addinin musulunci gare mu gaba daya da waɗanda suke nan da waɗanda za su zama tare da mu ta hanyar jin sautin mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cikin farin ciki da ƙauna da nishadi, ina gabatar muku da gaisuwa ta musamman a wannan majalisi mai albarka, majalisin masallacin Dobeli a nan birnin Jumaita Yola, jihar Adamawan Najeriya. Wannan majalisi da ake karatu na addinin musulunci a fannoni daban-daban na ilimummuka, wanda babban malaminmu fadilatu Sheikh Abu Shuraiha, Sheikh Abubakar Muhammad al-Mukhtar, Allah ya kara kiyaye shi, ya kare shi, ya kara masa daukaka da kariya, ya kara masa lafiya da albarka, ya kara amfanar da mu da ilimin sa, ya kara masa tsawon kwana da lafiya da karin arziki. Allah ya kara masa kariya bayan wannan tsautsayi da ya same shi, wanda yana ɗaya daga cikin dalilai na kawar mu ziyara a gare shi da kuma ku gaba ɗaya, saboda mu jajanta muku wannan abin da ya faru gare mu. Wannan jarabawa ta tsautsayi da ta samu Sheikh Abubakar Muhammad al-Mukhtar, kamar ta samu dukkan malamanmu ne na sunna. Shi yasa a madadin dukkan ɗaliban ilimi da dukkan malamai, abokansa shi Sheikh Abubakar da almajiransa da kuma danginsa, ina isar da wannan gaisuwa ta jaje a gare ku mutanen jihar Adamawa, waɗanda ku ne maƙwabta na gida da gangan jiki ga shi malam. Na tabbatar da cewa mutane da yawa a ko'ina suke a ƙasar nan da wajen ƙasar nan, waɗanda suke bibiyar karatuttukan malaman sunna, sun ji a jikinsu wannan tsautsayi da ya same shi kamar ya same su ne. Kuma na tabbatar mutane da yawa sun so a ce saƙon gaisuwarsu ya isa zuwa gare shi da ku, domin na tabbatar idan akwai wanda ya damu ya ji wannan tsautsayi ya taɓa shi, babu kamar ku mutanen jihar Adamawa. To shi yasa a madadinsu gaba ɗaya nake gabatar da wannan jaje gare shi da kuma ku, yayin da kuma nake isar wa dukkan wanda bai samu damar zuwa ba cewa na zo a madadinsa. Saboda mutane da yawa sun yi ta kira na a waya saboda kasancewar sun san alaƙata da shi, waɗansu sun ga postin ɗin hotuna na yadda motarsa yanayinta ya kasance, da za ka iya cewa ɗan adam zai yi wuya a ce ya fita lafiya ko ma ya fita da rai. Don haka mutane da yawa sun kaɗu sun damu, ba kowa ne ya samu postin inda wani bawan Allah ya yi ba daga baya a madadin almajiransa da wannan majalisi, cewa wannan tsautsayi ya tsaya ne a kan dukiya amma bai taɓa lafiyarsa ko kuma ransa ta fuskar da zai iya sa mutane su ɗaga hankali ba. Wannan postin na biyun ya kwantar mana da hankali bayan da hankalinmu ya tashi. Ƙaunar malami da ƙaunar malamai ibada ce. Ƙaunar malamai na sunna, kaunar shugabansu ne wanda suka gada shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaunar manzon Allah kuma kaunar Allah ce shi yasa wallahi malam ina gaya maka sako ne na zukatan miliyoyin mutane da suke sauraron karatuttukan malaman sunna cewa suna kaunar ka saboda Allah kuma suna maka fatar alkhairi da addu'a ta alkhairi yana ɗaya daga cikin alheran da wannan al'umma tamu take da shi shine kaunar malamai musamman kuma malaman sunna idan kaga sakonni na alhini da mutane suka yi akan wannan tsautsayi nasa duk da cewa Allah ya takaita hatsarinta akan gangan jikinsa da shi da abokin tafiyarsa kuma mai masa hidima Malam Muhammad Bello in ka gani zaka gane lalle mutane da gaske suna kaunar malaman sunna saboda Allah sannan a tsakani aka yi rasuwa wa Sheikh Muhammad Kabir Gombe babban sakatare na jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna na tarayyar Najeriya sai da mahaifiyarsa ta rasu in kaga alhini da mutane suka yi akan wannan rasuwa kai ka ce dukkan mutanen Najeriya ne mahaifansu mata suka rasu sannan kwanan nan kuma Sheikh Dr. Isa Aliyu Ibrahim Fantami ministan harkokin sadarwa na Najeriya yarsa Aisha ita ma ta rasu yawan jaje da alhini da waɗanda suka je suka yi masa kai ka ce su ne ƴaƴansu suka rasu ko ba komai ya nuna maka yadda mutane suke kaunar malaman sunna wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙarfafa wa malamai gwiwa su san da cewa mutane suna karɓar saƙonsu wanda suna wakiltar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama akai malaman sunna ba sa yin karantarwa ko hidimomi na shiryar da al'umma saboda suna neman return a wurin mutane suna yi ne suna neman return a wurin Allah malami musamman na sunna shine wanda yake iya ajiye hidimomi da ɗawainiyoyin sa na yau da kullum wanda sauran mutane suka shagaltu akan yin nasu shi kuma yazo saboda ya koya wa mutane alkhairi ya zai sada su da Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane malami kamar yadda sauran mutane suke bukatar lokaci domin su je yin ayyuka na cafanan gidansu shi ma yana bukatar yin wannan lokaci kamar yadda sauran mutane suke bukatar lokaci da za su yi hidimomi wa iyalansu da dangoginsu shi ma malami yake bukatar irin wannan kamar yadda sauran mutane suke bukatar lokaci da za su je su yi sana'a da za su samu kuɗin da za su biya bukatunsu na yau da kullum su sama wa kansu matsuguni su sama wa kansu abun hawa su sama wa kansu tufafi da na iyalansu da na ƴaƴansu su samu abin da za su tallafa wa makwabta da dangi malamai ma duk suna da irin wannan bukatun to amma suke iya ajiyewa saboda su ga sun tsaya akan hidimar mutane wajen sada su da Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaunar su kaunar Allah ne yi musu hidima kuma yin hidima wa addini ne wannan dalilin yasa nake isar da godiya da addu'ar alkhairi akan ma'abota alkhairi a nan jihar Adamawa waɗanda jim kaɗan bayan faruwar wannan tsautsayi da Allah ya takaita ya tsaya akan dukiya suka yi mana alkhairin canzawa malam wannan dukiya da wadda ta fita tsakani da Allah dukkan wani dan uwa ko makusanci ko masoyi da Sheikh Abubakar ya ji dadin alkhairin nan da aka yi wanda waɗansu ahlul ihsan ahlul khair suka yi na saya masa motoci har guda biyu a madadin motarsa ɗaya wannan tsakani da Allah ya faranta mana rai Allah ya saka muku da alkhairi kuma tsakani da Allah kun nuna mana kauna akan Allah akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun nuna mana cewa kun san abinda muke yi kuma kun yarda da shi in ba malami na addini malami da mutane suka gamsu da shi ba a wannan zamani ba tare da mutum yana tsammani zaka biya shi ko zai nemi wani abu a wurin ka ba ba zai iya maka irin wannan ba kyauta wadda tafi wannan za a iya yi amma akwai tsammanin return a duniya ko ka ba dan uwanka dan kasuwa wanda shi ma yana da shi in ya shiga wani hali saboda kai ma in ka shiga irin sai biya ka ko kai wa wani mawadaci kana tsammani shi ma zai wa ƴaƴanka ko yayi wa iyalanka in kai bai maka ba ko kai wa dan siyasa saboda kana tsammani in ya ci zabe zai biya ka ko zai baka inda zaka samu amma ka ba malami da ka san ba inda zaka samu sai an je lahira wannan shi yake tabbatar da allazina yu'minuna bil ghaib in ba mutun yayi imani akwai gaibi tashin kiyama gaskiya ne Allah zai saka masa biya shi ba ba wanda zai wa malami irin wannan hidima shi yasa taron ku da cincirin don ku a wurin karatun sa da irin wannan alkhairi da kuke yi a gare shi da sauran malamai yana nuna cewa lalle kuma abotan alkhairi ne saboda innahu la ya'lamu fadla zawil fadli illa zawul fadl ba wanda ya san falalan mai falala sai in kai maka na da falala Allah ya saka muku da alkhairi akan wannan falala da kuka yi mana Allah kuma ya kara muku arziki da kuma son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nace son malamai da daraja su da girmama su da yi musu hidima wannan wani bangare ne na addini koyarwa ce ta Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mu girmama malamai kuma Allah ya girmama su shi da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama su shi da kansa don haka girmama su bin tafarkin Allah da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce mana malamai Allah kullum daga darajar su yake yi zuwa darajoji wanda shi kadai ya san iyakokin su ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir Allah yace Allah zai rinka daga darajar wadanda suke yi imani da wadanda suke da ilimi zuwa darajoji da matsayoyi da matakai na musamman wanda za su rinka hawa sama da sauran mutane Abdullah ibn Abbas Allah ya kare yarda a gare shi wajen fasarar wannan ayar yake cewa fadlu malil alimi ala sa'iril mu'minina min ad-darajat yace bambancin da ke tsakanin malami da sauran mu'minai mabiya Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma su ba malamai ba wajen darajoji da matsayi a addini yace falala ce ta daraja 700 yace baina kulli fadlin wa fadlin masiratu 500 am darajar da take tsakanin daya zuwa daya har ya kai zuwa 700 din kamar nisan tafiyar shekara 500 ne wato kamar nisan tafiya daga nan zuwa sama to kaga wannan darajar da take tsakanin mumini ga magari wanda yake aiki da addini amma shi ba malami ba darajar da take tsakanin sa da malamin sa kaman darajar tafiyar shekara 700 ne shekara 700 din kuma sau shekara 500 to kaga wannan daraja ce mai yawa dama kuma ya dace da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya faɗa a cikin hadisin dake cikin sunan wa fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum falala da mataki da daraja da bambanci da rata da take tsakanin malami da mutum mai ibada zalla wanda shi ibadar kawai ya tsaya akai ba neman ilimi yace kamar bambancin da ke tsakanin ni ne da talakan karshe a cikin ku mutumin da ya kai karshe a matsayi a cikin sahabbai wanda shine mataki na karshe bambancin rata da ke tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka iya auna ta yace to kamar haka ne bambancin falala da ke tsakanin malami da mai yin ibada zalla wanda shi baya harkar ilimi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da cewa saboda darajar malami shagaltuwarsa da ya akan ilimi ya sa dabbobin da ke sama akan tudu da dabbobin da suke cikin ruwa suna yi masa istighfari tunda shi bai samu lokacin yin wannan ba yana ta nazari shi kuma mai ibada yana ta istighfarin to shi kuma duk da bai samu damar yin wannan ba tunda yana yin harkar ilimi sai samu wadansu su rika yi masa al'abid innama yastaghfiru Allah azza wa jalla li nafsihi shi zai rika yi wa kansa ne amma shi malami dukkan abin da ke kewaye da shi yana masa su nawa ne kuma shi mai abidi in yayi zai gaji yayi bacci sannan in yayi zai gaji ya daina sannan in yayi zai tsaya ya shiga ban daki ko ya ci abinci wadancan kuma suna yi ba sa dainawa suna masa tasbihi a madadin sa suna masa istighfari a madadin sa sannan shi abid in yayi ba dole bane a karba saboda shi ba ma'asum bane amma akwai dabbobi da sauransu wadanda su ba sa sabon Allah wadanda in suka yi nasu lalle yan amin za su amsa wannan ya nuna maka falala da daraja da take ga malami idan dai malamin nan ya zama malami ne na Allah da annabin sa sallallahu alaihi wasallam dama kuma Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa malamai a wurin sa da waɗanda suke hidimar karantar da mutane addini Allah madaukakin sarki ya nuna cewa wato darajar karatunsu da iliminsu ya sa su ne mataki na uku idan ka tsallake matakinsa shi Ubangiji sai matakin mala'iku sai matakinsu an hada jerinsu da su da annabawa da sauransu duka a cikin layin malamai a fuskar wajen shaidawa da tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shine wanda yafi cancanta a bauta masa shahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah yace shi kansa ya shaida sannan mala'ikunsa sun shaida sai kuma masu ilimi su ma sun shaida a mataki na uku wanda tsakanin Ubangiji da su shine irin yadda yake tsakanin sa da annabawa wanda mala'iku ne kadai ke zama wasita wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul aminu ala qalbik kaga daga Ubangiji sai mala'ika sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma anan matakin Allah ya kwatanta yadda tsakanin sa da annabawa yake mala'ika ne kadai ke shiga tsakani to haka ilimin ka ya sa daga shaidar Allah sai ta mala'iku sai ta kai wata shaida ce kuwa wato za a kwatanta ta da shaidar Ubangiji in ba shaida da tafi kowace shaida daraja da girma ba shi yasa zaka daraja ita shaidar zaka daraja abinda ake wa shaidar ita ce la ilaha illallah zaka daraja wanda ake shaidar domin sa shine Allah zaka shaida kuma zaka kuma daraja wanda yake yin shaidar shine Allahu tabaraka wa ta'ala bi nafsihi wa mala'ikatuhu wa ulul ilm saboda darajar malamai ta sa Allah ke nuna mana har abin da yafi komai wulakanta a cikin halittun Allah idan yana da ilimi Allah ya bashi darajarsa daga cikin halittun Allah ɗaya daga cikin mafi kaskanci shine kare shi yasa mafi kaskancin daraja da Allah ya tashi nunawa akan mutumin da ilimin sa bai masa amfani ba da Allah ya tashi nuna kaskancin sa sai kwatanta shi da kare فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث تو اما a wajen daraja kuma da Allah ya tashi nuna daraja sai Allah ya nuna darajar kare tana iya tashi sama da darajar dabbobin da su ba ma karnuka ba idan suna da ilimi da Allah madaukakin sarki yake magana akan farauta sai yake cewa yasalunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat yasalunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه الله yace suna tambayar ka me ya halatta gare su kace dukkan abu da dada halattatu sun halatta a gare ku haka kuma ya halatta a gare ku dukkan abunda kuka samu ta hanyar karnukan da kuka koya musu ilimi mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah wadanda kuke koya musu abinda Allah ya koya muku ai ba ayatul kursiyu da fatiha da kulhuwa ake koya musu ba ba karatun addini ake koya musu ba abu ne wanda ba ma karatu na baki bane ake koya musu amma Allah ya girmama darajar ilimin yace tuallimunahunna mimma allamakumullah abinda Allah ya koya muku na harkar farauta kuke koya musu amma Allah ya girmama shi kuma ya girmama su karnukan yace fakulu mimma amsakna alaikum duk abunda suka kamo ya zama kamar yanka kuka yi da hannunku kuna yin bismillah akan su in suka je sun zama madadin wukar da kuka yanka yanzu kare ya zama daidai da matsayin limamin garin ku wanda an zo suna ake bashi wuka ya yanka ragon suna saboda darajar ilimin sa yana matsayin kare Allah ya daukaka shi wannan ilimin fa ba fa ilimin addini bane to ina kuma ga wanda ya karatun addini wannan duk na ba mu misali ne don ka gane girmar darajar malamin addini a wurin Ubangiji shi yasa malamin addini girmama shi girmama Allah ne kamar yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa girmama malamai girmama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ulama warasatul anbiya su malamai magadan annabawa ne domin annabawa basu mutu sun bar wa mutane dukiya da filaye da gonaki da dabbobi da abinda za a gada na kayan alatun duniya ba wa innama warasul ilm su ilimi suka bari faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir duk wanda ya samu karbar wani kaso na ilimi to wannan ya samu kaso mai yalwata ya samu kaso mai yawa daga cikin kason da ake iya gada sannan kuma yana daga cikin falalar masu ilimi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana cewa dukkan aikin malami alheri ne a harkar karantarwa sannan shi kansa alheri ne sannan mu'amala da shi da hada hanya da shi ma alheri ne ba abinda zaka yi alaka da malamin addini face sai ya zama maka alheri koda kuskure yayi ana fahimta in dai wannan kuskuren ba da gangan yayi ba kuskure ne to wallahi kana tare da alheri a koyaushe indai kana tare da malami indai malamin addini ne na gaskiya da daidai dinsa da kuskuren sa duka alheri ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda yafi kowa alheri a cikin ku shine wanda ya koyi ilimin alqur'ani ya karantar koyin ilimin alqur'ani ya hada da wanda zai koyi karatun sa ya karantar da shi ghadban kama nazal koyar da ilimin koyon ilimin alqur'ani da karantar da shi ya hada da wanda zai karantar da ma'anonin sa ta hanyar fashin bakin tafsirin sa koyon karatu alqur'ani ya hada da wanda zai karantar da rasmun sa ko da iya rubutun ne duk yana daga cikin ta'allama alqur'ana wa 'allama koyon karatun qur'ani ya hada da wanda zai iya istinbatin abubuwa na amfani da zai amfanar da mutane a al'amura na addini ko rayuwa wanda daga cikin alqur'ani da hasken ayoyi zai iya cirowa la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum yana daga cikin khairiyya haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, duk wanda yake Allah yake so shi da alheri to Allah zai sa ya fahimci addini. Kana samun fahimtar addini, ka gane fashin bakin addini, ka gane matsayin ayoyi da mazaunin su da inda suke yin aiki, matsayin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da inda suke yin aiki, ka iya karantar da mutane, to Allah ya nuface ka da alkhairi. Saboda ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da suke kunshe da shi sai alkhairi, komai da suke dauke da shi ne alkhairi ne. Saboda Allah madaukakin sarki ya ba mu su da kansa, shi kuma Allah biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. To wannan alkhairin da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi na sunnarsa, da alkhairin da yazo da shi na alqur'ani daga ubangiji madaukakin sarki, duk wanda yayi mu'amala da shi ya fahimce shi, lalle wannan ya zama ma abocin alkhairi. Shi yasa malamin addini kai fika da shi ka tambaye shi, idan ya baka amsa daidai kai ibada a wurin Allah ya karba, in ya gaya maka kuskure ma kai ibada Allah ya karba. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan malami wanda ya kai matsayin ijtihadi yayi ijtihadin sa, fa asaba falahu ajran, in yayi ijtihadin sa fa akhta falahu ajr, idan yayi daidai yana da lada biyu, idan yayi kuskure yana da lada guda. To kai da ya baka kai aiki da shi, kai ma alal aqalli kana da lada guda. Ba a taba yin mu'amala da malami a fadi. Shi yasa manufar wannan matashiya ta nasiha a gare mu ita ce wannan alkhairi namu na girmama malamai da kaunar malamai, mu ci gaba da shi, saboda ba ma da waɗanda za mu kaunata yanzu a addini a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman wakilansa waɗanda su suke sada mu da shi. Yau inda ba dan malamai ba, ina za mu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har mu ji irin wannan kauna da shauki da muke masa, su suke hada mu da shi. Inda ba don malamai ba, ina za mu san ubangiji har mu girmama shi, har mu yi imani da shi, har mu kaunace shi. Litu'minu billahi wa rasuli wa tuwakkiruhu litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Girma da muke bawa Allah da girman da muke bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk daga malamai muka samu. Yana daga cikin alkhairin malamai shine yanda suke shiga cikin al'amuran mu na addini, kuma su yi ruwa da tsaki a cikin al'amuran mu na rayuwa. Muna godiya ga Allah ta yanda malamai suka zama su suke yin seti wa al'umar mu, ta yanda al'umar mu take iya samun tsayuwa da kafarta. Matsaloli da yawa sukan taso waɗanda za su iya jijjiga zaman lafiyar mu, amma Allah ya sa girmama malamanmu ya taimake mu wajen cin moriyar zaman lafiyar da muke da shi. Ina yawan bada misali da zanga-zangan nan da aka yi kwanan nan ta NSAS, wanda kowa ya sani inda ba don albarkar Allah ya sa a wannan yankin na Najeriya muna girmama malamai, kuma malamanmu sun tsawatar akan kar mu yi irin wannan hayaniya da hargitsi da Najeriya ta tashi za ta kife a sakamakon sa. A ce maka arewacin Najeriya ta rikice, ta kaure da zanga-zanga ta ko ta ina, ba masaka tsinke, za a fasa ko ina, a rusa ko ina, a taba kowa sakamakon NSAS. Inda ba don darajar malamai da muke jin tsoro, kuma muke jin kunyar su, kuma suka ce mana kar mu yi akai musu biyayya ba, don Allah irin wannan fitina da ta faru a Kudu da Abuja, inda ta faru a arewacin Najeriya dama yaya muke, kana tsammani yanzu da Najeriya ya take? Idan mutum bai gane tsananin fitina yanda in ta hargitse tsakanin wani bangare da wani bangare ba, ka tambayi dattijai waɗanda aka haife su a 60s ko a 50s, su gaya maka me ya faru daga tsakanin ƙarshe-ƙarshen 60s, tun daga 1966 ko 67 har zuwa cikin 70s, me ya faru tsakanin shekaru 10 ko shekaru 9, musamman lokacin mulkin General Yakubu Gawan, lokacin da aka yi yakin basasa a Najeriya. wannan shine zai sa ka gane illar in kasa ta rikice an rasa inda za a rike in garman rike ta idan mutane suka kiji a wancan lokacin wannan abun yayi muni a kudancin Najeriya amma a arewacin Najeriya ma yayi muni saboda a lokacin babu harshe na malamai irin yanda ake da shi a yanzu malamai suna zaure sai dai a zo a same su su karantar yanzu kuma malamai sun fita sun shiga kowane lungu da sako da loko suna karantarwa dukkan kafofi na watsa labarai da za a iya jin wani yayi magana to ana jin malamai ma suna magana suna shiryar da mutane wannan abun yasa mutane a yanzu wayewar su akan addini ta ninninka irin wayewa akan addini da da ake da ita wannan shi yasa a wancan lokacin ba malamai ne za su iya hana mutane ba sai dai a ce sarakuna sai dai a ce gwamnati in an ji tsoro a yanzu kuma mutane tsakani da Allah suna jin tsoron gwamnati ne inda ana jin tsoron gwamnati kai ma ka san wannan abin da ya faru da ba zai faru ba amma mutane suna jin kunyar malamai su ce a bari kuma su saba wa malamai wannan yana ɗaya daga cikin alkhairin da ba zai gushe ba a tare da mu matukar mun ci gaba da girmama malamai wallahi kowa ya gane wannan zanga zangar a yadda da aka fara ta idan da daga farko baka gane yaya illar ta take ba ai daga baya mutane sun zo sun gane inda ta ci gaba yaya za ta faru dan kadan din da ya faru a nan arewacin Najeriya da nan jihar Adamawa ai kun ga yanda ta faru tunda kun dan taba kadan to kaga mutane sun gane amfanin malamai a yanzu kuma wannan kadai ya nuna mana ishara akan cewa wallahi muna da bukatar malaman mu rike su mu girmama su akan al'amuran mu na siyasa da al'amuran mu na zamantakewa da al'amuran mu na tattalin arziki waɗannan abubuwa guda uku kadai sun ishe mu misali al'amura na siyasa kowa ya sani daga lokacin da shekara uku suka kai a kowane mulki shekara ɗayan ƙarshe na kowace gwamnati takan zama shekara ce ta rashin tabbas amma wannan dan zaman lafiya da muke da shi din alhamdulillah da sauraron malamai yana sa abubuwa da yawa suna yin sauki mutane sukan fusata a kowane yanki na ƙasar nan idan aka gama zabe saboda ba wanda ake biya masa bukata 100% to inda mutane za su ce za su tada hargitsi sakamakon ba su samu abin da suke so ba don ba dole bane ya zama ra'ayi na siyasa ko ni da malam anan ya zama mun daidaita akan sa amma akan addini mun daidaita amma ra'ayi na fahimtar siyasa tayi ina da goni na shi yana da gonin sa daban to inda ba don malamai da su suka hada mu akan Allah da manzon Allah muke da haɗi akan abu daya ba bambancen mu na siyasa kadai ya isa har gitsa zaman gaba daya to wannan yasa dole ne sawan malamai baki a al'amuran siyasa ya zama dole ba dole ne sa bakin su akan a zabuwa ne ko kar a zabuwa ne ba alal akalli sa bakin su akan mutane zama suna da nutsuwa sannan mutane zama suna da karbar kaddara sannan mutane zama suna da yarda da in Allah ya baka ba karfinka bane ya baka alal akalli malamai suna tasiri wajen nuna wa mutane wannan an zo siyasa sannan al'amura na zamantakewa na yau da kullum karatun da muke ji shi yake rage mana wani daga cikin abun na fitintunun da kaga wane yayi sata ya zauna lafiya kaga wane yayi fada da abokinsa ya farke cikin sa ya zauna lafiya kai ma sai ka ce zaka gwada in wani ya maka laifi irin yanda wancan aka masa yayi amma jin malamai zai sa ba wani mutum daga cikin mai zuwa irin wannan karatu anan zaka same shi a laifuffuka irin waɗancan da ta'addanci to ya kake tsammani in aka ci gaba da sauraron malamai irin haka yanzu duk yawanci kanku a wannan masallacin da dukkan masallatai da malamai ke karantarwa kun kai kashi 1 cikin 100 na mutanen garin amma shekara 5 10 da suka wuce adadin ku ya kai haka in aka ci gaba zuwa shekara 10 masu zuwa shi kuma ana da mutum nawa da haka ne sauraron malamai da su malaman su ci gaba zai sa a karade dukkan al'umma sai zama zamantakewar mutane zama malamai ke da sa baki a ciki wa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya banu isra'ila mun gano wannan daga gare su cewa annabawansu suke gudanar musu da mulki akan al'amura na duniya kamar yadda suke gudanar musu da mulki akan al'amura na addini don haka malamai suna da sa baki da ta cewa a cikin dukkan al'amuran al'umma in ko aka ce akwai abin da za su yi shiru a kai wallahi wani ba zai iya wakiltar su ba a wurin akwai mutumin da duk darajarsa a ƙasar nan wallahi in yayi magana sai wani ya ce ƙarya yake yi amma malamin addini sai dai ka ce baka yarda ba amma in yayi magana ya ja aya ya ja hadisi ba za ka ce ƙarya yake yi ba sai dai ka ce ya juya ayar ne ya faɗi ƙaryar amma ba za ka ƙaryata ayar ba amma duk wanda ba haka ba ko me ya faɗa kana iya ce ƙarya yake yi to kaidi da kake da shi na addini wanda malamai kadai ke da hular kwanon wannan kariyar ta cewa ba za a ƙaryata su ba domin ƙaryata su ƙaryata Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa mun gane muhimmancin malamai da darajar su a cikin al'ummar mu wannan shi yasa Imam Nawawi yake cewa idan malamin addini malami ne na gaskiya mai tsoron Allah kai ka san wannan malamin mai tsoron Allah ne ka shaida da cewa wannan malamin mai gaskiya ne yace in ka wulakanta shi ka kafirta bari mai maimaita wannan magana yace alistihza'u biddini kufur wulakanta addini da yin izgili wa addini kafirci ne haka ne girmama addini da abubuwan addini shi kuma imani ne wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub girmama sha'air din Allah abubuwan da su suke nuna maka Allah waɗannan abubuwa girmama su kamar alqur'ani kamar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar masallatai kamar umarnin Allah da haninsa wannan sune sha'air din Allah sha'air din addini Allah ce girmama su tsoron Allah ne to kana ganin malami me kake tunawa tsakani da Allah malamin da kai yarda da cewa na Allah ne kana ganin sa wa yake tuna maka Allah da annabi yake tuna maka don haka wulakanta shi wulakanta me addini saboda dama don Allah don annabi ka san shi don alqur'ani don hadisi ka san shi kuma ka yarda malamin da baka yarda da shi ba wannan daban malamin da kake ji makaryaci ne wannan daban amma malamin da kai yarda mai gaskiya ne kuma kai yarda da tsoron Allah sa wallahi in ka wulakanta shi ka wulakanta addini kuma kana iya kafurta akan haka ko ka masa izgili saboda haka matsayin da malamai suke da shi a addinin musulunci matsayi ne mai girma shi yasa ka iya kance bakinka koda bakinka bai da linzami kana iya fadar komai akan kowa ka ci mutuncin sa kaga ka kwana lafiya a hirdinka ka rinka yin haka akan malamai akwai malamin da ubangiji zai iya yin fushi da fushin sa idan yayi fushi Allah yana iya fushi da kai a madadin sa daga cikin gamagarin mutane akwai wanda kusancin sa da Allah zai iya sa ya zama kusa da Allah madaukakin sarki hatta yakuna Allahu azza wa jalla sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu to ballantana kuma in daga cikin malamai wanda ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji yace wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji yace bawan Allah zai yi ta yin ayyukan alkhairin da zai sa ubangiji ya kaunace shi har ya zama jinsa wato ubangiji ya zama jinsa ubangiji ya zama ganinsa ubangiji ya zama hannunsa ubangiji ya zama kafarsa saboda baya motsa dukkan waɗannan sai irin yadda Allah yake so wannan abin yasa Allah zai kaunace shi to annabi kuma sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji yace a farkon wannan hadisi man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yayi gaba da wanda nake kauna to wannan ya zama abokin fadata to ta yaya kuwa zaka taba malami waliyan din nan ba dole sai ya zama malami ba don ana iya samun mutumin da bai kai martaban malami ba amma Allah ya iya kaunatar sa har ya zama waliyin ubangiji bai zama dole sai malamai ba in dai yana da daidai gurgudun sani kuma yana aiki da shi ba akan jahilci ba yana iya zama waliyin Allah saboda sharadin zama waliyin Allah shine allazina amanu wa kanu yattaqun to kaga mutumin da ya zama wannan ya zama waliyin Allah to ina kuma in ya karu da ilimi to ya zama yana da wannan darajar kai kuma kai gaba da shi wannan duk yana nuna mana martaba da malamai suke da shi a musulunci kuma girmama su da yi musu hidima addini ne Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda a gare shi da babansa almajiransa sai suka ga idan Zaid ibn Thabit al-Khazraji sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bai kai Abdullah ibn Abbas din daraja ba ta fuskar dangantakar da yake da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in yazo zai hau abun hawa sai ya je rike masa linzamin ya je ya rike masa wato matokarin dabbar ya je ya hau sannan daga baya ya masa sallama ta girmamawa mutane suka ce masa tumsiku lahur rikab wa anta ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ce yanzu Zaid ibn Thabit fa kafi shi daraja kai fa dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kai fa dan babban sa ne kuma har kake masa wannan hidimar ka bari mana sauran gama gari su masa sai ce inna hakaza nasna'u li ahli al-ilm yace mu haka muke yi wa malamai haka muka gada a cikin sahabbai idan mutum ya fi ka ilimi ya fi ka daraja haka ya kamata a yi masa hidima don haka wallahi duk wanda tsakaninsa da Allah yaje ya bude wa malami kofa ta mota zai shiga ya gyara wa malami takalmi lokacin da zai sa ya zuba wa malami ruwa lokacin da yake bukata ya je wa malami aike lokacin da malamin ya aike shi yayi wa malami wani abu na alkhairi a iyalansa ko ga kansa wallahi wallahi sai ya samu daraja a wurin Allah gurgudun yanda yake girmama addini gurgudun da yake girmama malaman da suke karantar da addini kuma kaunar su kaunar Allah ne duk wanda ya haka saboda Allah kyauta da zato da yake yi akan wannan malami na Allah ne wallahi sai Allah ya baka lada koda wannan malamin yana kan kuskure ne kai Allah zai baka saboda Allah kai kai kuma saboda Allah ya nuna a darajar ta su shi yasa ba wanda ya san falalan mai falala sai mai falala kyauta wa malami ba kamar kyauta wa sauran mutane bane kwanakin baya wanda ya saurari hira a BBC da aka yi da malaminu Daurawa ya ji yana bada labari akan an tambaye shi menene kyautar da aka taba masa wadda tafi kowace masa dadi sai ce wani bawan Allah talaka da yazo ya sallama a gidansa ya fito sai bashi kyautar naira 200 yace mallan nazo in baka wannan kuma shi ma yana bukatar 200 sai yace da shi kazo ka ban yace kware ko ka rena ne mallan yace wallahi ban rena ba yace saboda ina kaunar ka ne saboda Allah na baka wannan yace to na gode Allah ya saka maka da alheri mamaki yasa bai ma bi mutum ba kuma mutumin yazo ya bata ya tafi wannan mutum yana neman lada ne a wurin Allah yana neman takarrubi ne zuwa ga Allah wannan 200 shine abin da zai iya kuma wallahi in dai Allah ya karba sai ya ji mamakin abin da Allah zai bashi a ranar kiyama to kai ma in kai irin wannan haka Allah zai maka gurgudun wanda kai shi yasa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama in za su je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama kowa gurgudun abin da yake da shi sai kai kyauta ai manzon Allah ma yana da iyali manzon Allah ma yana bukata yana da abubuwansa na yau da kullum amma bai samu lokacin da zai je kasuwa ko gona ko wurin sana'a irin ta sauran mutane ba sannan koda ya samu wannan damar ya fika wadata shi yana da dawainiya sama da wanda kai kake da ita duk wani malami da ka gani wallahi in dai malamin sunna ne wallahi yana da dawainiya sama da dawainiya irin ta 'yan siyasa yana da dawainiya sama da ta sauran mawadata saboda sauran mawadata da yawa daga cikin su idan suka bayar mutum zai karba idan ba su bayar ba mutum zai ce musu iya ƙarshe abin da zai ce musu ya ce musu marowata amma in ka ce musu marowata bai zama yana da illa ba a gare ka a addinance amma in ka ce wa malami marowaci fa sannan mai dukiya idan ka tambaye shi in ya gara ma ya baka in ya gara ma ya hana ka mustahabbi ne amma malami zai ji nauyin cewa a matsayinsa na malami ka tambaye shi ya ki baka in dai malamin sunna ne wallahi in aka tambaye shi sai ya bayar sai dai in malamin dama ya kauce wa sunna akan babin rowa wannan shi kuma al'amari ne na daban akwai malamai da yawa waɗanda malaman sunna ne amma marowata ne waɗannan ba magadan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam amma wallahi dukkan malamin sunna mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya rike hannunsa duk abin da ya samu shi kuma zai bayar ta inda ka sani da ta inda baka sani ba idan kaga malami ka tambaye shi bai baka ba kuma malamin sunna ne wallahi da gaske bai da shi in yace maka baya da shi wallahi da gaske ne zai iya hakura da bukatar kansa kuma wallahi malamin addini zaka iya zuwa ka tambaye shi shi bai da shi ya ci bashi ya baka ba tare da ya ga maka ba kai ka dauka yana da shi saboda malamai sun fi kowa zama abinda Allah ya ce yahsabuhumul jahilu agniya ka ganshi da sabuwar riga ka ganshi da sabuwar mota ka ganshi da sabon gida shi yana kokari koda da kudin sa ne ba saya masa aka yi ba yana so ya kare mutuncin addinin ka ne don in an ganshi an girmama shi an girmama addini ne shi baya so a ganshi a rena shi ya zama an rena addini shi yasa zai yi kyakkyawar shiga don a ji sha'awar addini yayi kyakkyawar ya samu abu mai kyau saboda an ganshi kar a rena addini amma zaka iya samu kuma bai da ko sisi a account din sa da ta mallan nawa yanzu ya rage a account din ka ko da yake mallan dan kasuwa ne ba irin mu bane amma hidimar da zaka samu yana dauka ta dawainiyar wadansu zaka samu ta dama ta sauran mutane waɗanda su suka fi shi dukiyar saboda su ba sa jin nauyi a bangaren addini koda ba su bayar ba sannan wani daga cikin almajiranka ba wanda ya yarda da shi sai kai zai zo ya gaya maka damuwarsa zaka ji nauyin a ce wannan da bukatarsa kuma baka biya masa ba shi yasa malami da yawa zai iya hakuri da naka sai ya dauka ya ba wani shi yasa wani lokaci in ka bashi ba ka bashi don kansa shi ya ci bane kafin ka ce yaushe shi kuma ya dauka ya ba wani ta inda kai ka sani ko baka sani ba shi yasa hidima wa malamai tsakani da Allah wallahi hidima ce wa addinin musulunci musamman kuma in dai wannan malami malami ne na gaskiya kuma wanda kake masa kyakkyawar shaida musamman kuma wanda ka san yana da ayyukan alkhairi da yake yi da nasa ba yana boyewa ne shi ya ta tara dukiyar yana ci da shi da iyalansa ba akwai mutane da yawa waɗanda suke da wasu ɗabi'u da ya kamata mu yi koyi da shi idan Allah ya baka shine ka nemi malamin da ka san da gaske wannan malami mai hidima wa al'umma ne ba fa kowane malami ba akwai malamin da in ka bashi ne shi kadansa ba ka ba al'umma bane amma malamin da ka san mai kula da mutane ne kudi ko wani abin da kake so kai kyauta da shi ba dole kai ka gane asalin wanda ya cancanta ba domin kai in babban dan siyasa ne ko babban dan kasuwa da dadin baki kawai zaka iya gane mutum amma malami yafi gane waye na gaskiya tsakani da Allah wanda yake bukata irin waɗannan da suke bukata na gaske talakawan suna makale ne da malamai ba sa zuwa wurin masu kuɗi balle su san su saboda la yasalunan nasa ilhafa ba sa taɓa roƙon mutum kuma in ka ganshi zaka dauka yana da shi amma yafi kowa bukata to a irin su sun makale wa malamai malami ya san wannan yana tsananin bukata to in kana da hikima sai ka dauko kyautarka ko sadakarka ko zakarka sai ka bashi ka ce ka ba wanda suka cancanta wallahi in malamin gaskiya ne sai yayi kyautar da in ka je lahira zaka sha mamaki sai inda inda kai ne zaka raba kana iya ba wanda bai cancanta ba an yi mun tambaya shekara biyu da suka wuce waɗanda suke sauraron hudubobi za su ji na taba yin wata huduba mai zafi akan zakka akan wani mai kuɗi a nan kasar da ya cire zakka ɗaya daga cikin waɗanda ya ba su zakka shine wani sanata wanda shi a wurinsa ya dauki sanatan a matsayin cewa talaka ne saboda ya saba bashi kyauta yanzu ma da yazo yace naji kai zakka baka banna ba sai rubuta masa check din miliyan 10 sai yace ga dan wannan abin da ya rage saura ka dan ne ya karba yace ka da fa ba miliyan 10 ka saba bani ba yace to kaje ga kura ma da wannan wai ya bashi daga cikin kudin zakka ne wannan wai don ka gane cewa masu kudi da yawa in ba suna kusa da malamai da jin karatu ba ba za su san ma ya ake ba wa zakka ba kuma yaya ne in kai ka kubuta a wurin Allah amma in ka dauka ka ba malamin sunna shi ya san waye zai ba wa wallahi ba cin kudin zai yi ba malami na Allah wanda ya sani ko da shi ya cancanta ya ci zai ci iya gurgurdun bukatarsa ne sauran kuma ya ba sauran mabukata amma in kace zaka raba da kanka ba dole ka san wanda ya cancanta ba zaka ga wanda yake kusa da kai ne kai ka bashi kuma ba dole ne wanda yake kusa da kai ya zama ya cancanta ba Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Allah ya masa rahama ɗaya daga cikin malamai ne wanda malamai suke ce masa min baqaya salaf kai ka ce cikin magabata yake duk abin da kake karantawa a baya kusan duk wannan ɗabi'un Sheikh Abdul Aziz bin Baz yana da shi Allah ya masa rahama Sheikh Abdul Aziz bin Baz yana da wani account da ya bude aka bude da sunansa wannan account din kudin da yake ciki wani yake cewa kamar budget din ministry ne saboda manya-manyan masu kudi a Saudi Arabia haka suke tura kudi kawai a ciki kuma mallam baya taba wannan kudin shine wani dalibi yake fada da kansa wanda yanzu yayi arziki wanda suka ga wannan video clip din wani malami ne bakar fata yake cewa lokacin da muke gaban mallam yace ni naje gaban mallam abincin da zan ci ma yafi karfi na yake fada a yanzu kuma ya zama millionaire ya zama mai kudi yake cewa lokacin da suke gaban mallam su irin waɗannan almajiran mallam ya yanke musu albashi kowa a wata karatu ba kawai suke yi sai dai ka cika koshi ka zo ka bude littafi kai ta bugawa amma ana biyan ka riyal 3000 a kowane wata naira 300 kenan wannan daga cikin wancan account din ne wannan ba shine abin da za ku ji mamaki ba abin da za ku ji mamaki shine waɗanda suke da hajat khassa wato bukatu na musamman yace wani bawan Allah ya zo sai mallam ya ganshi ya kusance shi ya zo mallam ya ba aka bashi taskiya cewa zai zo ya fara karatu sai ya fara shi yana da iyali amma da kyar ake wahalar rayuwa amma dalibin ilimi ne ba zai taba ga yawa wani yana da damuwa ba haka zai ce matar ta hakura a samu abin da za a ci ko ba za a samu ba amma an je neman hadisi saboda aiwa addini aiki sai ya zo gaban mallam a tsuguna ai ta karatu shi kuma sheikh yana cewa in kun gane mai matsala a cikin ku rinka ga mu sai wani daga cikin abokansa sai ya zo ya ga wa sheikh cewa ga wani bakon dalibi fa an yi shi bai ma san ana raba kudi ba sai ya ce mishi yace to a sa shi a cikin wancan albashin sai suka ce masa mallam wannan yana da iyali mu gauraye ne amma wani yana da iyali ya dan fi mu bukata o yana da iyali sheikh yace to a ce masa a kai shi zuwa wurin wane aka ce dama in mallam yace maka a je wurin wane to kamar an tura ka wurin minister of finance ne yace ka san nawa mallam yasa aka bashi mallam yasa a bashi riyal 70,000 dalibin ilimi ne fa yazo ya fara karatu yanzu a bashi riyal 70,000 ya fara da shi naira miliyan 7 kenan to irin waɗannan almajiran suna nan Dubai a gaban sa kowa an sa musu albashi daga ina ake samun wannan kudin ba kudin da ake biyan sa bane kudi ne wanda mawadata za su rinka turowa suna so su rinka daukan nauyin almajirai masu karatu amma hanyar da za su yi ba sani ba malam shi ya san yanda zai yi kuma shi ya san suwaye suka cancanta sai su tura masa akwai mawadata da muka sani a Saudi Arabia da yawa waɗanda mutum zai samu wani malami sai ya ce wa malamin ya bude gidan raba abinci irin wannan ana ce masa sundukul khair sai mutum ya zo ya bude wani gida kowane wata ko kowane sati za a rinka kawo kayan abinci a jibge hatsi a jibge duk abin da ka sani da cewa dan adam yana bukata na abinci tun daga kan hatsin har zuwa mai har zuwa gishiri har zuwa naman miya duk za a zo a kawo manya-manyan fridge a sa a yi frozen din nama kowane sati mai kowane mai iyali daga cikin ɗaliban ilimi zai je a yi rijistan sunansa da shi da iyalansa matarsa da ƴaƴansa su nawa ne in ya ƙara haifuwa a ƙara sa masa a cikin rijista cewa yanzu yana da yara 4 a kowane wata zai je ya karbi adadin shinkafa da taliya da gishiri da sauransu waɗanda za su kai shi zuwa wata guda kowane sati kuma zai je karbi nama da naman rago da naman kaji da naman wane ne da man girki duka zai je karba kowane sati wallahi babu dalibin ilimi da yake bukatar ya sayi kayan abinci wannan za a samu wani malami ne a unguwa shi ya san malamai dalib shi ya san daliban ilimi waɗanda zuka bi kowa bukatar sadaka sama da wanda yake yawon banza wannan shi zai sa a kwadaitar da mutane su ta zuwa wurin malamai suna neman ilimi akwai dalibai yanzu da yawa wallahi waɗanda suke so su kusanci malami su yi karatu amma abinda za su ci a bakin su ya gagare su sun kasa zuwa su yi karatu wani alheri zaka samu a wurin Allah da yafi akan a ce ka dauki nauyin dalibi 1 2 3 4 5 gurgudun dukiyarka ka ba malami ka ce irin waɗannan dalmajiran masu son karatu amma kuma sun tafi sana'a sana'ar kuma a yanzu tana da wahala akwai mutumin fa da zai dauki diga da cebur wallahi ya wuni ya ce yana neman ina za a bashi ya tona ya samu kudi naira 1000 da zai je ya cafane a gidansa amma wallahi zai wuni ba zai samu ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba to irin waɗannan saboda kuma yana da basirar da in ka bashi hadisi 50 wallahi zai haddace a rana amma matar sa bata ci abinci ba wannan wajibin fardu ain ne wannan karatun fardu kifaya ne sai ya ce gare yayi wancan akan yayi wannan irin su haka zamu rasa su malaman za su kare su mutu irin wadancan kuma ba su gaje su ba ya kake gani don haka in ka kai wa malami kace a bude irin wannan wallahi malamin sunna na gaskiya zai yi tsakanin sa da Allah sannan kuma koda ya ci kudin shi in mabukaci ne ya ci halal kai kuma ka samu ladan da kake nema saboda haka tsakani da Allah ina yin amfani da wannan dama in ja hankali akan dukkan mutane su hada kai wajen tallafa wa malamai da mara musu baya akan harkan karantar da addinin musulunci duk wanda yake da hali a cikin ku in yaje Saudi Arabia ya san bai ga inda malamai suke da gata a duniya irin Saudi Arabia ba wannan kuma shi yasa addinin su yafi na kowa tsafta zaka ga komai yana iya jirkita a Saudi Arabia amma wallahi banda harkar ilimin addini shi yasa wannan harka na zage-zage da sukan yan uwa da hasada kana jin irin shi a Saudi Arabia ne saboda kowa ya ci ya koshi wai zai yi wani hasada gafata malam kujera a ce ka zauna yanzu yanda malam yake zama akan wannan kujera yana karantarwa kujerar karantarwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka kai darajar da zaka hau wannan kujerar albashin ka a wata riyal 30,000 ne naira miliyan 3 kenan ka hau kujera ka karanta hadisi alhaji ai dole hadisin ya fito sosai allowance ne ma wannan ba ma albashi ba saboda kowa a cikin su yana da aikin da yake ana biyan sa albashi idan kaga an gina masallaci a Saudi Arabia duk masallacin yana karkashin Wizaratul Awqaf ministerin da take kula da masallatai da sauran al'amuran addini wannan masallacin kowane karamin masallaci na As-Salawatul Khams yana da ma'aikata guda uku akalla shine da liman da ladan da na'ibi a da liman ladan shine na'ibi da kuma khadim mai kula da masallacin wannan abu ukum dole ne kuma in aka gina masallaci za a gina gidan liman za a gina gidan mai hidiman masallaci za a gina gidan ladan sannan liman ana biyan sa 5,000 mataimaki ladan ana biyan sa 4,000 wancan na kasan mai hidima mai shara da kula da rufe kofofi ana biyan sa 3,000 naira 300 kenan riyal kenan naira 300 ake biyan mai sharan masallaci mai sharan nan masallacin nawa yake samu sai dai a ce sakallahu hayrat wallahi jama'a da gaske ne in zamu yi addini da gaske fa wallahi sai mun girmama masu karantar da addini kuma girmama addini girmama ubangiji ne mai addini wannan addinin na ubangiji ne idan muna son Allah muna son addinin sa dole mu girmama addinin sa babu wani abin da zai hada ka da addini kamar malamai to haka wallahi in muka bar malamai a haka da wahalar kansu kadai wallahi zamu zo mu rasa abin da muke so kuma yanzu da yawa daga cikin abokan mu tsare kun mu waɗanda muka yi karatu da su waɗanda suke irin waɗancan kasashen sun wuce mu nesa wajen haddace hadisi saboda mu kana fama da gidanka kuma kana fama da karatu ba ina magana akan ina tallata bukata bace alhamdulillah muna da sana'ar mu kuma mun gode wa Allah muna daukar nauyin iyalan mu amma in zaka yi hidimar da zaka taimaki wadansu wallahi ya kamata kai da gaske kuma hanyoyin samun lada ta wannan bangaren sun fi maka armashi da tsoka a wurin Allah sama da yawan abubuwa da yawa da mutanen mu suke yi wajen kashe kuɗi na neman lada wani zaka samu ya gina masallatai guda 50 amma bai gina malami ko guda ɗaya ba kani da Allah da gaske ne ko ba da gaske ba wani zai bada kuɗi a siyo qur'anai guda 5,000 amma bai bayar da 5,000 wa malamin da zai karantar da qur'anin ba yanzu muna da wani committee da ake ce masa committee da'awa wanda yana daga cikin abin da yafi bani takeici wannan committee da awan ku malamai da almajire za ku tafi kauyuka aje ai wa'azi mutane su musulunta amma waɗannan mutane su da sawu ahadin bil kufur kafirai ne jiya yau kuma sun musulunta kai yanzu da ka dade a musulunci ma mai ka gane ballantana irin waɗannan waɗannan ba suna bukatan wa'azi bane karatu suke so don suka je suka musulunta aka gina musu masallaci sai a tafi a bar su abinda suke bukata shine ina irin yaran nan da suka gama islamiya ya gama dan diploman sa bai da aiki ya gama NCE bai da aiki yana so ya aure yana ta kallakallan yara ya rasa yanda zai ya fara ya haddan qur'ani haddan ta fara zuba saboda yanzu ya kai lokacin da tunani ya fara masa yawa to irin waɗannan yaran da dama nema suke yi a ce ina za su shiga cikin hidimar addini sun rasa talauci ya kanannade su sai a dauki nauyin irin su a ware mutum naira 30,000 kadai irin mafi kalancin albashin gwamnatin Najeriya akan kowace rana allowance din sa 1,000 wallahi zai je zauna kowani kauye ka tura shi su kuma za su bashi gidan da zai zauna wannan naira 30,000 din ya isa ya aure ta a kauye da wannan kudin ya zauna abin sai ta karantar da su addini wallahi da haka zamu taimaki addini fiye da yanda kake tsammani amma irin waɗannan wuraren haka za su shiga musulunci wallahi har su yi ridda na rantse da Allah an kawo mun karan wani garin da aka je aka gina musu masallaci suka rasa komai akan addini suka manta shi kristoci suka je suka musu wa'azi suka koma krista aka maida masallacin ya zama coci don Allah Allah ba zai tambaye masu kudin garin ba akwai irin waɗannan hanyoyi da yawa da zaka taimaki addini amma sai ka bi ta hanyar malamai su suka san bukatun wani bawan Allah mawadaci Allah ya ji kansa da gafara ya same ni tun lokacin muna Madina yace ina so in yi wani aikin alheri ka gaya mun ya zan yi nace mishi aikin alherin da zaka yi akwai na mai wahala da ba a saba ba amma in ka je ka yi shi zaka ga abin mamaki yace me nace masa ba abin da yake damun mutanen mu kamar talauci kuma a talauci ba abin da ya damu mutanen mu kamar abinci nace je ka bude gidan abinci kyauta sai ka dauki ɗaya daga cikin gidajen manka sai ka ce kai dedicating wa wannan gidan abincin a rinka sayo kayan abinci yanda kowane restaurant zai iya sayo yayyo tsari a sayo kayan abincin da za a yi breakfast da wanda za a yi lunch da wanda za a yi dinner kawai mutane zo su ci abinci mabukata in mutum ya ce ya wanke hannun sa ya ce masha Allah ya tashi ya tafi wallahi wannan bawan Allah da tijo ya je haka daga baya ya ce mun ka ya ce wallahi na ji mamaki sai ya labako an dauki ma'aikata ana biyan su gidan mai guda ɗaya fa ya ware wa wannan an dauki ma'aikata har ya zama ana samun raran kuɗi ana ta dafa abinci mutanen garin duk da cewa kauye ne ba a birni bane ka san duk wanda yake da shi kuma yake da zai yi wahala zai shiga irin wannan layin tunda ba wai kai guzuri ka tafi da shi bane ka zo ka ci ne ka tafi sai mutane waɗanda abinci zai iya gagaran su ko su nawa ne sai zo su yi layi kowa ya dauki kwanon abinci a zuba masa yanda za a maka a hotel ko a restaurant ka wanke hannunka a dauki kwanon aje a wanke ka tafi abinka wannan abin shine asalin tafsirin au it'amun fi yawmin dhi masghaba Allah ya ce yana ɗaya daga cikin abin da yafi yanta wuyanka daga wuta ka zama dan aljanna wama adraka mal aqaba Allah ya ce shine fakku raqaba ka samu bawa ka yanta shi ya zama da ko ka ciyar da mutumin da yake tsananin jin yunwa irin waɗannan mutane don Allah in kace zaka bude irin nan irin wannan anan jimeta mutane ne mabukatan irin sa ga hanya nan mai sauki wallahi na mawadata da mutum zai iya yin haka kuma ya samu duk abin da yake so na lada yana kwance Allah yana tara masa a rumbun sa wannan bawan Allah yanzu ya mutu amma ina tsammani har yanzu wannan abin yana nan yaushe zai yanke don Allah ko mutum bai ce Allah ya saka da alheri bai koshi ya tashi ya tafi nawa Allah zai biya ka idan kare an ciyar da shi an samu aljanna sau daya aka ciyar da kare aka samu aljanna sau daya aka kin ciyar da kyanwa aka shiga wuta don Allah wanda ya ciyar da musulmi ko dalibin ilimi shi kuma sau adadi mai yawa me Allah zai bashi a takaice ina amfani da wannan dama ne in ja hankalin duk wanda Allah ya hore masa da abin da zai iya ya tallafa wa malamai akan harkar da'awa da'awa bata tsaya akan karantar da hadisi kadai ba bata tsaya akan karantar da qur'ani a ja'aya a fasa ba ta hada har da daukan nauyin mutane da taimakon su wanda kuma duk yana daga cikin abin da yake kan malamai ba wani malami wallahi face sai ya gaya maka cewa kusan kullum sai an zo an yi masa sallama mutum ya zo ya ce masa yanda ake zuwa wurin masu kudi ana tambayan su don Allah gidana ba abinci wallahi tallahi haka suke zuwa wurin malamai ba sa son zuwa gidan masu kudi don zai yi wuya ka samu ganin sa me gadi ba zai barka kaje ba amma ina ganin malami arha ne ana zuwa mutane sun zo an bude littafi za a yi karatu shi ma malamin tayi a gidansa ba a karya sosai ba amma wani yana zuwa in ya sunku ya ce malam ina da tambaya he zo kusa sai ce wallahi malam a gidana ba ko hatsi ba ko kwano daya sai ka ji nauyin ka ce masa babu wallahi sai malami ya iya cewa aje a karbi kudi aje a yi gidansa su hakure ya ba wannan uqsimu billahi alazim ina faɗa ne da yaqini cewa malamai suna yin haka to don Allah ba ta bukatan tallafi akan wannan da wanne za su ji ko malami bai bada wannan bai koyar da ku addini kada ya gama sauke nauyin sa amma ba zai iya ba saboda kunya yana gani haka annabi yake yi in an tambaye shi yana da shi sai ya bayar shi ma yana so ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah ku tallafa musu Allah ubangiji madaukakin sarki ya hada mu akan shari'a kuma ya bamu damar yin aiki da ita ya fahimtar da mu addini ya bamu damar yin aiki da shi na dan tsawaita a cikin bayani na duk da ban so yin haka ba abinda na faɗa daidai Allah ya bamu lada ya samu ya aiki da shi wanda ya zama kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh